This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Ramadan Karim, da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na maimacin yau Litinin 11 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To, hawa, yayin da Falastinawa suka fara azumin watan Ramadana kamar akasarin musulmi a duk faɗin duniya, Isra'ila a yau Litinin ta kai wasu hare-hare a wasu yankunan Gaza. Dakarun Rasha yau Litinin sun ce sun daƙile wasu hare-haren jirage mara matuƙa da Ukraine ta harba a yankunansu. Koriya ta Kudu za ta fara tura sojojin da suka ƙware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin ƙasar a yau Litinin, a wani mataki na maye gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki.
Kanin labaran kenan. Ganin yadda batun tsaro ke ƙara ci gaba da ƙazanta a Najeriya, musamman a arewacin ƙasar, inda 'yan bindiga ke ci gaba da yin yadda suka ga dama na satar ɗalibai da sauran jama'a. Mun ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun kan me yake ganin ke faruwa ne a arewacin Najeriya da batun satar mutane ya zama tamkar wani wasan yara.
A gaskiya abin dai akwai ban tsoro.
Idan shirin ya shiga jamhuriyar Nijar, za a ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun soke harajin kayayyakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Babangida Jibrin, amma fa sai an gyara zama an sha kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Yayin da Falastinawa suka fara azumin watan Ramadana kamar akasarin musulmi a duk faɗin duniya, Isra'ila yau Litinin ta kai wasu hare-hare a wasu yankunan Gaza. Waɗannan sabbin hare-hare sun biyo bayan makonni da aka kwashe ana wata tattaunawa da Masar da Amurka da Qatar dangane an cimma wata matsayi dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas gabanin fara azumin watan Ramadana. Matsayin da za ta hada da sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza, sannan ita ma Isra'ila ta saki wasu fursunonin Falastinawa.
The Muslim holy month arrives with ceasefire talks at a standstill, hunger worsening across the Gaza Strip.
Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ya ce watan Ramadana na zuwa ne yayin da tattaunawar da ake ta neman cimma matsayin tsagaita buɗe wuta ta tsaya cik. Matsalar yunwa kuma take ƙara ta'azzara. Wakilan Hamas a tattaunawar sun faɗa a makon da ya gabata cewa za a koma teburin sulhu a wannan mako. Dakarun Isra'ila sun ce hare-haren da suka kai sun hada da na sama da kuma na ƙasa a yankin Khan Yunis da sauran yankunan kudancin Gaza. Dakarun Rasha yau Litinin sun ce sun daƙile wasu hare-haren jirage mara matuƙa da Ukraine ta harba a yankunansu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ƙara da cewa makaransu sun kakkaɓo jirage mara matuƙa guda huɗu a yankin da ake kira Bryansk, sannan sun daƙile wasu biyu a yankin Oryol haɗe da wani a Belgorod. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta fitar da wani sakon gargaɗi na hare-haren da Rasha ke shirin kaiwa a yau Litinin a yankunan Ukraine da dama. A kaikaice, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya soki kiran da Papa Roma Francis ya yi, inda ya ce ya kamata Ukraine ta samu ƙwarin gwiwar tattaunawa da Rasha shekaru biyu bayan mamayar da Rasha ta yi mata. Sakatar harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kama hanyar zuwa Jamaica a yau Litinin, inda zai haɗu da shugabannin yankin Caribbean don samar da maslaha kan rikicin Haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'a. Ƙungiyar ƙasashen yankin Caribbean da ake kira CARICOM a taƙaice ta ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ganin an samar da daidaito a fannin tsaron ƙasar da kuma buƙatu na agaji da mutane ke buƙata. Ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a Haiti, ciki har da Firayim Minista Ariel Henry, don ganin an samu bakin zaren rikicin.
We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition to
Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa ba wai muna kira ga Prime Minister ya yi murambus ba ne. Muna so ne a gaggauta samar da matakan da za a kafa gwamnatin da za ta tafi da kowa da kowa. A ranar Lahadi, dakarun Amurka suka kwashe wasu daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancinsu a ƙasar ta Haiti, tare da tura ƙarin dakaru don samar da cikakken tsaro a ofishin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Ganin yadda batun tsaro ke kara cigaba da kazanta a Najeriya musamman arewacin kasar inda ko a kwanan nan sai da yan bindiga suka shiga wata makaranta a jihar Kaduna suka sace dalibai har kusan 300 da rana kiri-kiri suke kuma cigaba da yadda suka ga dama da sace dalibai da sauran jama'a. Akan haka ne muka ji ta bakin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Alhaji Adamu Makarfi kan me yake ganin ke faruwa ne a arewacin Najeriya inda batun satar mutane ya zama tamkar wani wasan yara a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho.
A gaskiya abin dai akwai ban tsoro kuma duk idan mutum zai lalubo amsa na wannan al'amura da suke faruwa masu kazanta na bakin ciki sai ya rasa maya za a yi ya ba da gamsasshiyar amsa. Kamar yadda kika yi sharhi a ce da safe an ɗeba yara fiye da guda 200 ƙananan yara, wannan al'amari ya kasa fahimtar da mutane wai mene ake ciki. Kamar yadda kika ba da misalai wurare daban-daban kuma an ɗauki dogon lokaci ana wannan al'amari musamman arewacin wannan ƙasa, gaskiya da wuya mutum kai tsaye ya lalubo amsar da zai bada idan an tambaye shi. Domin harkar tsaro dai wata abba ce wadda za mu ce hanki ne ka cokau ga gwamnati, domin duk gwamnati kowace iri akwai haƙƙi a kanta ta samar da zaman lafiya a ƙasa ta kare rayuka na al'umma da dukiyoyinsu musamman arewacin wannan ƙasa a Najeriya. Gaskiya Hadiya, abinda zaran an tambaye mutum inda yana da kishin al'umma yana kishin ƙasarsa dole ma ya rasa me ma zai ce ya yi magana, domin abin baƙin cikin ya wuce inda mutum zai ce wani abu. To duk da haka dai akan ce harkar tsaro wani abu ce dole al'umma su ma su ba da iyakar gudunmuwarsu ga jami'an tsaro ga gwamnati idan suna hoɓasan da suke domin a ga an ci ƙarshen abin. Ta ne za ka ga su ma suna iyakar ƙoƙarinsu su ba da gudunmuwa domin a samu wannan al'amari ya tsaya cik a daina shi a samu walwala a ƙasar nan gaba ɗaya musamman arewacin ƙasa da aka fi samu wannan al'amari ya yi ƙamari.
Za ka ga cewa misali wasu wuraren da aka shiga a irin wannan cin mutunci da cin fuska a kwashi mutane dinnan da yawa musamman makarantu, za ka ga akan ce baya bai cika nisa da inda za ka samu kila akwai wata cibiya mazauni na jami'an tsaro musamman sojoji, duk da dai akan ce wai suna da wata doka wadda wai in ba a ba su umarni ba dama su daga daga inda suke.
Inda aka ce an samu kaya irin wannan al'amari ya kamata wata dokar ma in ma akwai ta kamar yadda ake yin bayani gaskiya a makaryata, domin rayukan al'umma ya fi ƙarfin a yi wasa da shi da dukiyoyinsu. Yanzu misali madauki kamar wannan wuri kuriga da aka yi magana, kinga za ki ga akwai wurare da yawa wanda yake mazauni ne na jami'an tsaro. Mun shiga wani ƙarni na za a ce na'urori da ake amfani a hango waɗansu al'amura da za su ɓaci don a sanar ma a ci ƙarfin abin sai ga cewa an ce ana da su. To wai me yake faruwa duk da irin wannan na'urori kullum a ce an ware kuɗi masu ɗimbin yawa?
To madalla Alhaji Adamu Makarfi kenan a tattaunawa mu da shi, sai a biyo mu a shirin mu na dare domin jin ƙarin bayani akan tattaunawa tamu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
To Koriya ta Kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau Litinin a wani mataki na mai gurbin ma'aikatan lafiya da ke yadin aiki. Likitoci masu neman sanin makamar aiki 12,000 ne suka kaurace wa asibitoci 100 don nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin kasar ke shirin aiwatarwa. Akalla likitoci masu tiyata 20 haɗe da sauran ma'aikatan lafiya 188 za a tura asibitoci 20 cikin tsawon makonni 4 a cewar ma'aikatan lafiyar kasar ta Koriya ta Kudu. Sai dai adadin sojojin likitoci da aka kira don taimakawa kaɗan ne daga cikin likitocin soji 2,400 da ƙasar ke da su. Darakta a Ukraine Mislav Shanov ya samu kambun farko da ƙasar ta lashe a bikin Oscars da ake karan masu ruwa da tsaki a fagen shirya fina-finai wacce aka yi a nan Amurka. Chernov ya lashe kambunni da fim dinsa mai dogon zango mai taken 20 Days in Mariupol a ranar Lahadi. Fim din da yayi duba kan yadda Rasha ta mamaye birnin Mariupol mai tashar jirage. Yayin jawabinsa na karɓar karramawar da aka masa, Chernov ya ce ya gwammace bai lashe wannan kambu ba, kuma a ce ba a yaƙi a ƙasarsa. Chernov ɗan jarida ne da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na AP. Ya kuma ɗauki fim ɗin ne cikin kwanakin farko da Rasha ta mamaye Ukraine a shekarar 2022, mamaye da ta rutsa da shi da abokanin aikinsa a birnin na Mariupol.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger din suka soke harajin kayayyakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati da dai sauransu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na Salimu Mini Barma.
Kafuwar majalisar CNSP da matakin soke kundin tsarin mulkin kasar Niger da wasu muhimman matakan da suka biyo baya a washegarin juyin mulkin da aka fuskanta ne aka zayyana a takardar da shugaban majalisar CNSP Janar Chani ya saka wa hannu domin bullo da dokar da ke baiwa mahukuntan rukun kuriya dama kai tsaye su yi odar kayayyaki ko ba da kwangiloli da ayyukan da suka shafi ma'aikatar tsaro da fadar shugaban kasa da batun kula da 'yan gudun hijirar cikin gida. Sabanin yadda a baya doka ta wajabta bi ta hanyar tsarin nan na ba da kwangila a hukunce. Dan fafutuka mamba a kungiyar Rotab Muhammadu Ciroma Aisami na cewa bai ga matsala ba game da wannan mataki.
Misali yanzu a ba mutum kasuwa ta yaje sau bindigogi ko wasu abubuwa ya kawo tsarin da za a bi da hanyar da za a bi da matakan da ake bi ba ɗaya suke ba da irin wanganan a ba mutum kuɗaɗe je so haci ko so cimaka ko so suga ya kawo a cikin ƙasa.
Sabuwar dokar ta kuma tanadi matakin sauwaƙe biyan haraji wa irin waɗannan kwangiloli a tsawon wa'adin mulkin riƙon ƙwarya. Shugaban ƙungiyar farar hula ta FCR Sule Umaru bai gamsu da wannan tsari ba.
Hanya ce ta ɓanna arziki, hanya ce ta ai abunda an ka ga dama, hanya ce ta aba wannan ofishin tsaron ƙasa yuka da nama shi abunda ya ga dama shi gasa shi ci. A can ba in ita wannan gwamnati ta ɗauki alƙawarin cewa za ta kula da dalar talaka, za a sa dalar talaka inda ya ga dama.
Batun sirrin tsaro na daga cikin dalilan da wasu 'yan ƙasa ke bayyanawa a matsayin wata hujjar da za a iya fakewa da ita wajen ɗaukar wannan mataki.
Ba sabon abu ba ne, ba harkokin kare ƙasa ba harkoki ne wanda ake wasa da su ba, ko wasu labarai wanda ba a ba da su kowa ya sani, tunda makiya na ƙasa suna yin su ɗauki wannan labarai su yi amfani da shi kuma su cuta mu ƙasa.
To amma reshen Transparency International a Niger a ta bakin shugaban ƙungiyar Malaman Manwada na da shakku kan ainihin dalilin shimfiɗa wannan tsari mai cike da rufa-rufa.
Ba a sa gida cikin secret defense, ba a sa gina kamfani cikin secret defense, ko makamai yau ba a yi sa cikin secret defense don saboda akwai cikin catalog, akwai su musu internet da inda ka je kana gani, ka yaƙi ma yau ana yin shi on direct, mutane na gani a tele. Kenan a ce an ɓoye ma mutane wannan kishin kuɗi na jama'a, a ce an kashe su cikin duhu yadda ake so, ba accountability, ba ma jama'a adalci ba. Kamata ya yi boka doka a soke ta don saboda an ce an ɗauki iko saboda tsaron ƙasa, kuma yau abinda ake yi shi ma MDN ne, ya ma MDN.
A baya dokokin jamhuriyar Niger sun yi tanadin cewa ba da kwangilar da darajar ta ta kai miliyan 300 na sefa wani abu ne da ya zama dole hukumomi su yi sanarwa a taron majalisar ministoci. Haka kuma wajibi ne a guji bayar da kwangila a ƙarƙashin tsarin daga ni sai kai. Dalili kenan a watan Fabrairun da ya gabata wasu 'yan Niger suka sha gunaguni bayan da hukumomin mulkin soja suka yi odar motoci sama da 100 domin amfanin jami'an tsaro. Wannan da aka kesta cewa darajar su ta haura miliyan 400 na sefa da aka fitar daga asusun tarbacen gudunmuwar 'yan ƙasa FSSB ba tare da an shawarci jama'a ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Madalla, an gaida Salimu Mini Barma masu aruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a ƙara geta zama a saurari shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinyo.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan sace ɗalibai 'yan makaranta fiye da 200 da aka yi a garin Kuriga da ke jihar Kaduna. To kowane mataki gwamnati ke shirin ɗauka domin gano waɗannan yara tare da dawo da su wajen iyayensu. Ga dai gwamna Uba Sani.
Tabbatar muku cewa Allah ya yarda, ba yaro da zai bace ba Allah ya yarda.
To su ma dai iyaye da kuma al'ummar garin na Kuriga sun tofa albarkacin bakin su kaman haka.
An so mu iyayenmu, ku ji tausayin mu, ku ji kanmu ya Allah. Allah shi kadai muka dogara da shi. An zo an dauke an kashe faran su bal haggida haddaka an halaka shi. Bayan wata ɗaya yanzu gashi an zo an jira 'yan makaranta. Dan Allah dan Annabi a taimaka mana.
Wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar ta da hankali da jefa damuwa ga zakatan masu sani ciwon kansu. Duba da cewar hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya kokarin su, amma kamar yadda na sha fara shine dan buin ya yawa baya jin mai.
To da fatan dai za a yi sauraro lafiya.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Shirin namu na yau zai karkata ne zuwa garin Kuriga da ke jihar Kaduna a arewa maso yammacin Najeriya, inda makon da ya gabata wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban sakandare da na firamare fiye da 200, lamarin da kuma tuni ya fara jan hankalin hukumomi na ciki da wajen Najeriya, musamman ma dai Majalisar Ɗinkin Duniya. To kowar mataki gwamnati ke ɗauka domin shawo kan wannan lamari ko gano yaran da aka sace. Ga dai gwamna Uba Sani na jihar Kaduna.
Abin da ya kawo ni na farko muku jaje, kuma na biyu in tabbatar muku cewa Allah ya da a matsayina na gwamnan jihar Kaduna da kuka zabe ni, shi yasa na naji wani abu da safiya ko na taso yanzu na zo domin muku jaje, kuma in tabbatar muku cewa Allah ya da ba yaro din zai bace Allah ya da. Kuma insha Allah da dan Allah ko kafin zaurin nan na magana da National Security Advisor shugaban security na kasa wato Malam Nuhu Rubadu, kuma a yanzu haka ana kokari wani abu ba za mu fadi a radio ba ko a jarida saboda bai kamata ba. Ma jami'an tsaro sun bijima, kuma insha Allah za mu dada ranan dukkan su gida insha Allah. Duk abin da za mu yi in ya kama in zo Kuriga ne kullun zo na da ku za mu yi Allah, domin ita gwamnati amfanin ta kare dukiyar al'umma da rayukansu shine babban abin da gwamnati ta sa a gaba, kuma wannan abu ne wanda amana ne aka bamu, kuma in Allah ya yarda za mu yi kokarin mu ga cewa mun nemo haƙƙin al'umma mu gabaki.
Gwamna Uba Sani kenan na jihar Kaduna yake jaje ga iyaye da kuma yan uwan yaran da aka sace a garin Kuriga dake jihar Kaduna. Waje daya ga abinda wata daga cikin iyayen da aka sace 'ya'yan nasu a garin na Kuriga ke cewa,
muna neman taimako wajen Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Yaran mu sun fita gida ta fita da lura jikin ta bata jin dadi, na kora ta akan ta tafi makaranta kar tile ta ko kariya ba ta yi ba. Yan ta'adda sun kawo mamaya sun mamaye makarantar nan, ba ta inda yaran mu za su fita sai wanda Allah ya tsirata. Matasan mu sun yi bakin kokarin su, ba su da makami wanda za su iya cuto mu wa'innan yara. Sun ba mu cikin wani halin ibtila'i, muna hangen 'ya'yanmu ana kora mana su. Minyi kuka Uba Sani, ka taimaka mana dan girman Allah da manzon shi, ka taimaka mana. Yaran mu suna can a cikin ibtila'i, ga yunwa, ga rana, ga tafiya, ga bakin ciki, sun ba mu a cikin wani hali. Ku riga ba mu cikin tsaro. Matasan mu suna kwana a bakin daji, a bakin rahuka, domin su kare mu da dukiyoyin mu. Ku riga ba sa ba akuya, ba su ba mu da komai ba. Ga yunwa da take damun mu. Uba Sani, dan Allah dan Annabi Uba Sani, ka taimaka mana dan Nuhu Rubadu,
Allah shine gatanmu, ku ne gatanmu, ku ceto man wa'annan yara. Ga guda ɗaya daga ciki yau, Allah ba shi mafita, ya gudo ya zo cikin wani mawuyacin hali, ba ci ba sha. Dan Allah, dan Annabi, ku taimaka mana. Kuwa Allah da manzon shi, ku kwato mu yayanmu, Allah ya an so mu yayanmu, ku tausaye mu, ku ji kanmu ya Allah. Allah shi kaɗai muka dogara da shi, an zo an ɗauke an kashe faran sibal har gida haɗaka an hallaka shi. Bayan wata ɗaya yanzu gashi an zo an jire 'yan makaranta. Matasanmu ba su da makaman da wa'innan barayi suke da shi. Dan Allah dan Annabi a taimaka mana, a tausaya mana 'ya'yanmu ƙanana ga su nan zazzan na ba mu da abin da za mu ba su face illa da baƙin ciki da ya damu ƙaramin yaro ya kwana bai ci ba a kurga saboda tashin hankali. Ba ɗan sanda a kurga, ba soja a kurga, ba mu da kowa sai Allah da manzon shi. Yanzu makarantar nan da Allah muka dogara da ita, muka dogara ita kadai ne cin moriyarmu na gwamnati. Yanzu gashi an zo an tattara an kwashe man yara. Obasani ka taimaka mana dan Allah, ka kaunaci Allah, ka kaunaci Annabin Allah, ka taimaka mana, ka tausaya mana. Ni ga hawan jini na damuna, da me zan ji, da me gidana, da me zai tallafa man. Bakin daji ba dama dan gari ya fita, a kama shi dan ta'adda su ce a kawo kuɗi. Me zamu ba su? Sun hana ai noma, sun hana ai kiwo, an ban mu cikin talauci kaman ba mu tare da gwamnati. Nuhu Rubado, ka taimaka mana dan Allah, dan Annabi ka zuka mu, ka taimaka mana Allah, ka tausaya mana. Mun ji bayanan da kai, mun gamsu ba mu gamsu bane, amma muna ƙara neman tallahi wajen Allah. Yau dawowin wannan da yayi ya daga mana hankali a yanda muka ga halin da yake ciki, saboda gashi shi namiji ne ya tagayyara ina ga 'yan mata. Dan Allah, dan Annabi a taimaka mana. Mun san kun jajirce a jiya, mun ga alamu, amma muna neman ƙarin taimako da ƙwarin gwiwa. Dan Allah ku taimaka mana, ku ji tausayinmu, ku ji kanmu a kurga.
To koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi? Ka dai Dr. Yahuza Ahmed Gezo, wani masanin tsaro a Najeriya.
To wannan wani abu ne abin takaici, kuma abu mai matuƙar tada hankali da jefa damuwa ga zukatan masu sani ciwon kansu. A duba da cewar hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya ƙoƙarinsu, amma kamar yadda na sha fara shi ne dan buin ya yawa baya jimai. Jami'an tsaron da ake da su a Najeriya sun yi ƙarancin da ba su kai kashi 25 cikin 100 na buƙatar da ake da ita don tinkarar wannan matsalar tsaro ba. Abu na biyu, gazawar da aka yi na tinkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka, domin duk da ƙarancin jami'an tsaro da ake da su, da an tinkare su bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗe ƙafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro, wataƙila da an isa kaiwa aƙalla kashi 75 zuwa 80 cikin 100 na yaƙi da wannan matsala. Abu na uku shine, wato akwai damuwa matuƙa a ce ana maida hankali wajen ɗaukar yara 'yan mata, domin akwai haɗari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku. Na farko, za a iya musu gade. Na biyu, za su kasance dama su halitta ce mai rauni. Sannan kuma na uku, hukumomi ba su cika tsayuwa wajen ɗaukar matakin da ya kamata akan lokaci ba, duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar Gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda. Duk da yake muna yabawa ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara da sauran abokan aikin shi da sauran hukumomin tsaro na faɗi tashi da suke yi, domin dole ne mu riƙa ƙarfafa su. Ba za mu ce ba sa komai ba, domin ba sa yin komai da ni da kai a inda muke da yanzu ba mu isa mu magana a nan gurin da muke da kai muna tattauna wannan magana ba.
Wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta, to za a ƙara kashe ilimi da ake gani a arewa. Dama wani irin nakasu kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar ɓangaren ilimi, ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan?
Na farko, zai ruguza zukatan iyayen yara. Na biyu, zai karyawa malamai gwiwa. Sannan kuma na uku, zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi. Sannan na hudu, ƙwarin ilimin da ribar makomar arewacin Najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa. Sannan na biyar, makomar ƙasar, domin duk al'ummar da makomar ilimin ta ba shi da ƙwari, to lallai makomarta tana da alamomin tambaya babu iyaka. Sannan abu na shida shine, wato zai jefa wa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'o'i, domin za a kai ga yanayin da zai zama babu ma ɗaliban da za su iya tafiya sana'a na tsaron bana biya ci gaba da faruwa yana taba makarantu ƙanana na sakandare. To kaga babu yanda za a yi, wata ran za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a. kaga malaman jami'a da dama za su rasa aikin yi, domin idan babu aikin da za a yi za a zo a ce a rage ma'aikata. To wannan wani abu ne mai matsanancin hadari kuma mai barazana ga makomar ilimi a kasa baki daya.
Da masu haro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin a jihar Kaduna Isa Lawal Ikra da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Juri Lelar Gershon. Naku Babangida Cifirin ke cewa huta lafiya sai wani mako.
To madalla an gaida Babangida Jibrin masu faro, yanzu kuma ga nasihar Azumi.
Ni ce Aminatu Yusuf daga Kumasi, watan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan mun gode ma Allah da ya bamu wanga wata kuma wanga shekara. Ubangijin Allah ya sa muna cikin wanda aka yarda da su. Allah ya fi muna kurakuran mu. Ramadan ya yi tasiri ga dukkan musulmi. Saboda me, kamin ma a yi Ramadan ina jin wani nauyi daga jikina, wallahi al'azim ina jinaji na kamar wata 6 kenan ko 7. Yau alhamdulillah ala kulli hali na ji sauki kari ga jinyan da nake yi, don haka Ramadan alhamdulillah ala kulli halin alhamdulillah ala ni'matul islam. Ibadan mu dama mu masu ibada ne, sannan kuma muna kaunan da soyayya kuma na yin azumi, don muna azumi alhamis da atani, sannan kuma muna kiyamal layin. So yanzu kuma watan da ya zama dole ne composing ga mumini musulmi, dole kuma kiwo yanka kamata ce ka kamanta kenan, mun ci riba kuma kenan ya karu ga dukan ibadun da muke yi. Sallolin mu kuma ga sallan tarawi, sannan kuma ga nafilolin da malumma muke ba mu a wurin tafsiri. Yau a ce ku yi nafila raka'a kaza, gobe a ce ku yi kaza. Muna yawan karanta Alkur'ani fiya ga lokacin da ba watan Ramadan ba, domin cikin watan ga aka sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Alkur'ani mai girma. Don haka ya yi tasiri a wurina, ya yi tasiri na sai kuma a dukkan musulmi da duniya baki daya.
To madalla, Allah ya sa mu cikin masu rabo. Yanzu kuma ga Mahmud ya shigo da takaitattun labarai.
Yayin da Falastinawa suka fara azumin watan Ramadan kamar su aksarin musulmi a duk faɗin duniya, Isra'ila yau Litinin ta kai wasu harara wasu yankunan Gaza. Waɗannan sabbin harhare sun biyo bayan makonni da aka kwashe ana wata tattaunawa da Masar da Amurka da Qatar dan ganin an cimma wata matsayi dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas gabanin fara azumin watan na Ramadan, matsayi da za ta hada da sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza, sannan ita ma Isra'ila ta saki wasu fursunonin Falastinawa. Dakarun Rasha a yau Litinin sun ce sun daƙile wasu har-haren jirage mara matuƙa da Ukraine ta harba a yankunansu. Ma'aikatar tsaron Rashar ta ƙara da cewa makaransu sun kakkaɓo jirage mara matuƙa guda 4 a yankin da ake kira Bryansk, sannan sun daƙile wasu 2 a yankin Oryol haɗe da wani yanki da ake kira Belgorod. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta fitar da wani saƙon gargaɗi na har-haren da Rasha ke shirin kaiwa a yau Litinin a yankunan Ukraine da dama. A kakeci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya soki kiran da Papa Roma Francis ya yi, inda ya ce ya kamata Ukraine ta samu ƙwarin gwiwa tattaunawa da Rasha shekaru 2 bayan mamayar da Rasha ta yi mata. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kama hanyar zuwa Jamaica a yau Litinin, inda zai haɗu da shugabannin yankin Caribbean don samar da maslaha kan rikicin Haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'ar ƙasar. Ƙungiyar ƙasashen yankin Caribbean da ake kira CARICOM a takaice ta ce tattaunawar za ta maida hankali ne kan ganin an samar da daidaito a fannin tsaron ƙasar da kuma buƙatu na agaji da mutanen ƙasar ke buƙata. Ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a Haiti, ciki har da Prime Minister Ariel Henry, don ganin an samu bakin zaren rikicin. Koriya ta Kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau Litinin a wani mataki na maye gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki. Likitoci sama masu neman sanin makamar aiki 12,000 ne suka kaurace wa asibitoci 100 don nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin kasar ke shirin aiwatarwa. Akalla likitoci masu tiyata 20 haɗe da sauran ma'aikatan lafiya 138 za a tura asibitoci 20 cikin kwanaki 4 a cewar ma'aikatar lafiyar ƙasar.
Thomas Saro baki daya da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato ta daga rabi a gogon Najeriya, Niger kamar da Chad. Daidai da ƙarfe 8 da rabi a gogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Lavas Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Carr. A washe rubuki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai anjima.